Na Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. Sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Alhamis 25 ga watan Yuli shekarar 2019. Dole Salim ce tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
To, tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya ce Laraba cewa kwamitin bincikensa bai wanke shugaban Amurka Donald Trump daga zargi ba. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a yau dinnan da safe. Haka kuma za ku ji rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa kan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba.
Kanin labaran kenan aka ci. A cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye a jihar Kaduna inda suka halaka mutane tare da haddasa yin gudun hijira.
Misalin ƙarfe 10 na dare, 'yan ta'adda suka shigo mana wannan gari da munan kama da zuwansu wannan gari na sharu. Abinda suka fara sai harbin al'umma, to akalla abinda suka zo nan garin estimating din da muka yi sun kai kuma mutum 45 cikin wannan wata hudu sun zo nan gari na uku kenan.
Za kuma mu kawo muku fashin baki akan ba'asin mai bincike na musamman Robert Mueller da ya baiwa majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba. Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma duk kafin nan sai kun ji halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel. Tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya faɗa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigar Rasha a zaben shekarar 2016 bai wanke shugaban ƙasa Donald Trump ba kan zargin yi wa tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken, duk wadda cewa shugaban na Amurka ya sha nana ta cewa rahoton ya wanke shi. Yayin da aka fara sauraron bahasin na tsawon sa'o'i, shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya tambayi Mueller cewa ko ka wanke shugaban ƙasa daga zargin kwata-kwata. Sai Mueller ya amsa da cewa a'a, ya ƙara da cewa ba a wanke shugaban ƙasa daga abin da ake zargin ya aikata ba. To, sai dai Mueller ya yi wani bayanin cewa ba za a iya tuhumar Trump da aikata wani laifi ba, saboda wata daɗaɗɗiyar al'ada ta ma'aikatar shari'a da ta haramta tuhumar duk wani shugaban ƙasa mai ci. Kuma hakan ya sa shi da tawagarsa ba su yi nazarin kan koshin za a iya tuhumar Trump ba. Daga bisani a zaman sauraron bahasin, ɗan jam'iyyar Republican a majalisar Ken Buck ya tambayi Mueller cewa idan kai imanin ya aikata laifin, shin za a iya tuhumar shugaban ƙasa da laifin yi wa tsarin shari'a karan tsaye bayan ya sauka daga mulki? Sai Mueller ya amsa da cewa e. Trump da ya sha sukar binciken da Mueller ya gudanar, amma Mueller ya yi watsi da ɗaya daga cikin kalaman da shugaban ƙasa ya sha faɗi, da cewa saɓanin ikirarin shugaban ƙasar, binciken ba bisa da ƙulli ba ne. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safe yau Alhamis ɗin nan, wadda ita ce takala ta baya-bayan nan daga Koriya ta Arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ta ciji. Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya ce an harba makaman ne a kusa da birnin Wonsan da ke gabashin Koriya ta Arewa, kuma sun yi tafiyar kamar kilomita 430. An harba su ne da misalin karfe 5:04, ɗayan kuma an harba shi da misalin karfe 5:57 na safe a wagon yankin. Sanarwar da hafsan hafsoshin Koriya ta Kudu ya fitar bata bayyana irin makaman da aka harba ba. Idan kimantawar da Koriya ta Kudu ta yi daidai ne, to zai zamanto makaman masu cin gajeren zango ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa kan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Laraba, rundunar sojin ta ce ta kama Janar Hashim Abdulmutallab Babakar da ke zaman babban hafsan hafsoshin sojin kasar da wasu manyan jami'an soja akalla sama da 12. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar Suna ya ce mamubin hukumar tattara bayanan sirri da ta tsaron kasa haɗe da shugabannin jam'iyyar IM da NCP su ma suna cikin kitsa wannan juyin mulki. Wannan dai shine karo na biyu da ake bayar da rahoton yunkurin juyin mulki a cikin watan nan. Da farkon wannan wata ne majalisar mulki ta soji wadda ke jagorantar kasar bayan da aka hambare da dan shugaban kasa Omar al-Bashir a watan Afrilu ta ce ta kama jami'ai akalla 16 waɗanda wasu sojoji ne har yanzu. Wasun su kuma sun yi murabus kan yunkurin yin juyin mulkin ranar 11 ga watan Yuli. Wani dan kuna bakin wake da ake zargin dan kungiyar Al-Shabab ne ya kashe mutane akalla 6 baya ga raunata wasu 6 ciki har da magajin garin Mogadishu a babban birnin Somalia jiya Laraba a cewar shedu da jami'an tsaro. Harin da ya faru ne a hedikwatar karamar hukumar da ita kuma ke hedikwatar lardin yankin Mogadishu, inda gwamna Abraham Umar Usman yake ganawa da mataimakansa da kuma shugabannin kananan hukumomi akan matsalolin tsaro. Abinda mataimakin gwamna Muhammad Tule ya faɗa wa gidan rediyon Mogadishu mallakar kasar kenan. Kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin, kuma kungiyar ta'addancin ta ce ta auna manzon majalisar dinkin duniya a Somalia ne James Wan, wanda yake dan kasar Amurka wanda ya gana da gwamna kafin a kai harin. Da ƙarshe, sakataren ma'aikatar kuɗi ta Amurka Steven Mnuchin ya ce mako mai zuwa zai kai wata ziyara aiki ta kwanaki biyu a China domin tattaunawa don kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwaye shekara ana yi tsakanin manyan ƙasashe masu tattalin arziki a duniya biyu. Mnuchin ya faɗi a gidan talabijin na CNBC jiya Laraba cewa shi da jami'an China za su tattauna akan batutuwa masu yawa. Daga baya kuma a fadar White House ya bayyana cewa bai tsammaci cimma dukkan batutuwan da za su tattauna a kai ba. Fadar White House ta faɗi a wata sanarwa cewa tattaunawa da za a yi ta ne domin inganta dangantakar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu wadda za ta taɓo batutuwa masu yawa, ciki har da giɓin cinikayya da abin da ta kira jigilar fasahar Amurka ƙarfi da yaji.
Filo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barazanar sake kai hari ga al'ummar garin Sharo da ke karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna ya sa al'ummar garin gudun hijira. Wannan harin da ya kawo zaman zulumi ga al'ummar anguwan Sharo inda suka bar mahallansu don gujewa sake mamayar su kamar yadda maharan suka sha alwashi. Ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikra dauke da cikakken rahoton.
Barazanar sake kai hari ga al'ummar yankin Sharo da ke karamar hukumar Igabin jihar Kaduna ya sa al'ummar sun kama yin gudun hijira. A Juma'ar da ta gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka fadawa garin Sharo cikin dare inda suka hallaka mutane 5 suka kuma jikkata wasu, sannan suka sace shanun garin tare da barazana ga al'umma cewa za su dawo. Kamar dai yadda wasu daga cikin al'ummar garin na Sharo suka shedawa muryar Amurka.
Mujer da kalli 10 da dare ina zo da muna shirin zamu hawa da musu da su aiki kawai sai suka ji bindiga ina sakuwa sai kalli 2 da dare hana suka ina muka danji dantan kana bargar sun ci asu da to zamu kudin hijira wajibi ne zamu iya bacci da dare suke zuwa mana.
Sunana Ibrahim Hamza. Kullun dai muna tsoron za a iya zuwa a kore shanu amma mutum za a tunanin za a zo a kashe mutane ba kamar haka. To tun da abin ya zama dole kuwa ana gudu kaga ma za mu iya gudu wanda duk kaga ya gudu rashin samun tsara ne ya haifar da haka yasa ya gudu amma ya ga samu tsaro ai zama lafiya na kaman da muka dade muna zauna nan
Abdulhamid Umar Sharu a tsawon rayuwa na gaskiya ban taba ganin tashin hankali wanda ya tayar mana da hankali mazan mu da matan mu gashi yanzu hijira muke irin daren jiya da ya wuce mun ga mun da tashin hankali karfe 10 da minti 2 suka shigo suna barin wuta har karfe 2 na dare
Mairo na ji tsoro na ji shine wallahi ga kaya na sun ce za su dawo yau to sun ce in sun dawo za su kan mai uwa da wabi to wai san wanda za su kashe zai da kowa ba amma sun kashe mutum biyar sai shanu da suka kwashe
shi ma dai wani mazaunin garin na Sharu ya ce wannan ba shine karo na farko da maharan suka kai hari da sace mutane da karbar kudin fansar da suke yi ga al'umar yankin ba
suna Ismail Sani Sharu misalin karfe 10 na dare yan ta'adda suka shigo mana wannan gari da munan kama da zuwan su wannan gari na Sharu ba abin da suka fara sai harbin al'umma to akalla abin da suka zo wannan garin estimating din da muka yi sun kai kuma mutum 45 cikin wannan wata hudu sun zo nan gari na uku kenan na farko sun zo sun yi kinafin din mata guda biyu dan bayan wata ɗaya kwana 42 sun zo sun yi kinafin din mata hudu na mutum daya sun je sun tafi a kowane kinafin suna tazan kuɗi kamar miliyan 1.5 wannan zuwa nasu na jiya sun kira wannan mutum ya zo ya ba su kuɗi ya ce ba shi da shi da su yi kinafin din yaran su da matan su guda hudu suka yi mai taron miliyan 1 ba su sun fita kofar gida sai suka koma suka ce dawo shikenan suka samu bindiga suka harbe shi suka kashe shi a wannan zuwa ba su dauki kowa ba amma shanun garin mu gaba ɗaya sun kashe shanun garin mu abinda suka kashe mana mutane mutum 6 suka kashe a yanzu mun yi janaza mutum 5 yanzu din nan
tuni dai wakilin Igabi a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Alhaji Zayyad Ibrahim ya jingina wannan matsala akan rashin isassun jami'an tsaro
an ka duba da wawa Igabi local government gabaki ɗanta yana ji division of police abun garin da muke da shi guda uku ne kawai sannan sai outpost wanda in ka duba muna da village gojin guda 300 da wani abu so a gaskiya akwai karancin su saboda haka muna kira ga shi inspector general of police da kuma gwamnatin tarayya ma gabaki ɗayanta da ai wani abu a kai domin a ƙara mana waɗannan
shi kuwa kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan cewa yanzu haka gwamnati ta dauki mataki
abin bakin ciki mun samu matsala na tsaro a wasu sassa wanda suke nan karamar hukumar Igabi musamman ma anan garin Sharu inda har muka rasa wasu daga cikin mutanen mu kuma muna amfani da wannan damar da cewa gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro muna nan muna aiki babu dare babu rana na ganin cewa mun shawo kan wannan matsalar tsaro wadda yan bindiga daɗi da kuma marasa kishi a sake wannan abun a wannan garuruwan muna kira a gare su da su kwanta da hankali su muna nan muna aiki a tukuru
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
kuma hana da kai din ci gaba addu'a ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari
to madalla a gaishe da Isa Lol Ikra a jiya Laraba ne mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayyana gaban majalisar dokokin Amurka domin bayar da ba'asi kan binciken da ya gudanar kan shishigin da Russia ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 zaman da ya dauki hankalin Amurkawa da sauran kasashen duniya abokin aikin mu Sarfilo Hashim Gumel ya zanta da mai sharhi kan al'amuran siyasar Amurka Malam Hassan Sallo Jibiya inda ya fara da tambayar sa yadda ya ga zaman
to an Sarfilo wato wannan zama ne wanda shi Robert Mueller ya zo yi a committees guda biyu wato na yan majalisar wakilai da committee na judiciary da kuma na intelligence committee
wato committee shari'a da lalikin asiri
da lalikin asirin kaza sai dai wato kasan ana ta dakon wannan zama da za a yi ana tunanin cewa idan shi Robert Mueller yazo ya bada bahasin sa da wannan rahoto na wajen page 400 kamar zai ƙara wasu bayanai da ba a riga aka san su ba kamar democrats za su ara samun wani irin kwarin gwiwa su ce za su for example tubike shi Trump daga mulki to gaskiyar magana wato duk da dai ya fito ya kara maimaita abubuwan da ke cikin rahoton shi da sauransu abubuwan da aka zata abin zaman zai haifar kusan za a ce bai haifar ba
wato kenan ya sace wa ƴan demokrat da gwiwa kenan
gaskiya don sai da suka dawo kaga suka zo suka kira wato manema labarai suka zo suka kara saboda already shi shugaba Trump yana ta cewa ai zaman da aka yi ya nuna cewa shike da gaskiya bai kara ma democrats komi ba wato abu ne mara kyau for su democrats ba su yi nasara ba wannan zaman da suka kira dama don su nuna cewa shi ya kamar hada kai da ƴan Russia aka yi magudin zabe ya ci zabe da sauransu.
Malam Hassan, to kamar yadda ka gadi yadda zaman ya wakana cewar shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai Gerald Nadler ya tambaye mu cewar ya wanke Trump a cikin wannan yace masa a'a bai wanke shi ba. To duk da haka kana ganin cewar ƴan Democrat ba abin da suke nema ba kenan?
Gaskiya to ai wannan ya riga ya faɗa gaskiya a cikin shi rahoto mai page 400 kamar 400 da ya riga aka sa a yanar gizo wanda kowa zai iya karantawa duk da dai an ce yawancin Amurka ba su karanta wannan rahoto ba ya riga ya faɗa cewa kuma ya fito shi kanshi shi Mueller ya fito ya yi magana da manema labarai ya ce shi fa bai ce rahoton shi ba ko kuma binciken shi ya wanke shugaba Trump abinda ya ce shine ba shi da hurumin tuhumar shugaban kasa ko kuma gurfanar da shugaban kasa sai ya sa ma kawai suka tsaye da binciken nasu a inda suka tsaya amma ya faɗi abubuwa kamar guda goma wanda yake cewa inda a ce za a iya bin bibiyar kowane daga cikinsu ya kai mizanin laifin da za a ce an samu wannan obstruction da ake ta nema na gaskiya wato murɗe gaskiya kenan za a ce
wato ya shari'a katsalandan kenan da ake zargin su
da shari'a katsalandan da ake ta neman laifin shi ya faɗi abubuwa kamar guda goma yake inda kamar da akai kaza akai kaza akai kaza duk wani abubuwan da za su iya wato sun yi kama da kamar an tubuta gaskiya.
To kamar yadda ka ce yawancin Amurka ba su karanta wannan rahoto da Robert Mueller suka wallafa ba wajen mai shafuka sama da 400. Akwai wani sabon abu da za a ce mutane sun ji a yau daga bakin Mueller akan rahoton ko akan binciken da ya gudanar?
Wato hanyar sarsilu idan akwai wani sabon abu da za a ce an cinta daga cikin wannan zama da aka yi na wajen awa bakwai. Na su wannan kwamitoci guda biyu suna tambayoyi bai fiye a ce ba ya ƙara bayanin cewa da aka tambaye shi shin idan shugaban ƙasa Trump ya sauka daga mulki za a iya tuhumar shi daga wasu daga cikin laifuffukan da yanzu aka kasa tuhumar shi sai ya ansa kuma shi ne yake eh za a iya tuhumar sa
wato bayan ya sauka daga mulki kenan ba wai yana kan mulki ba
bayan ya sauka daga mulki to kusan shi ne sabon abu inda da naji da wasu kuma masu sharhi na labarai da suka faɗa cewa inda akwai wani abu sabo da aka faɗa da wanda baya cikin watakila baya cikin wannan rahoto to shi ne dai wannan magana da cewa za a iya tuhumar shugaban kasa da wasu daga cikin laifuffukan da shi wannan bincike na Mueller ya gano idan ya sauka daga mulki
mai sharhi kan al'amuran siyasa Amurka kenan Malam Hassan Salojibiya a tattaunawar su da Sir Philu. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:18 na dare ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Dede ana kira don abawa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai bada misali mai kyau ba.
Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da 'yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka, Helen Bako da ke jihar California, da kuma Hajiya Hurairiya Musa wadda ke zaune a birnin New York, waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Alisha Abba ya rika kwafsawa wata mace, na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladabtar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai. Ga abin da Hajiya Hurairiya Musa ke cewa.
First of all, ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office din nan. Secondly, gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba, kas zauna suna shiru su ringa magana, kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane. Yanzu lokacin social media ne, karka ɗauka wai abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka ya fice. So I hope wannan will be a lesson,
zai zama ishara
mutane ba kawai mata ba, kowaye dai da yake cima wani zalunci to yayi hattara, don za a iya recording din ka a fitar da shi kuma, but the only time da zai zama yayi amfani wannan recording in dai hukuma ake
kai hukumomi
sun taking action, an ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka. In ba haka aka yi ba, waɗannan politicians din nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne, duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufan ƙashi da sirrin shi zai iya tozarta wani, ya san zai je ba da kuɗi ba abin da za a mishi don yin hukuma ba zai mishi ko ne ba. To the only time da zai wannan zai stop, which na ji daɗi IG ɗin ya taking action ya ce a kama shi mutumin nan a je a kulle shi, I hope ma da gaske ne, kin gane? Amma lesson thing is that gaskiya police in Nigeria da duk jurisdiction in Nigeria ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan, su yi aiki da shi, su investigate din shi, kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi, period.
Wato Madam Helen, ke kuma mecece shawararki?
Shawara na shine, na farko ina kira bisa ga gwamnati Nigeria su yi kokari su taimaki mata, domin kamar yadda na faɗa abinda yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba, kuma suna zama cikin abuse, wato suna zama karkashin mutane da suke ci musu zarafi domin rashin abin zaman gari. In za a iya taimako mata, I am training ya mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su, sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i. Sannan na biyu, na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hajiya ta faɗa, akwai social media, mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru, kar ku zanna a ci gaba da cin zarafinku. Wannan fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu, suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda sun ci zarafin mata kuma suna kan cin zarafin mata, amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa. Saboda haka ya zama abin koyi, sun ce idan ka ga gemun wani ya ɗau taka shafa ma naka ruwa ko. Ina fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu, bai da kyau ku ci zarafin mata. Sannan a ƙarshe, na san an saba kafa komitoci a Najeriya, yawancin lokacin an kafa komiti za a announcing cewa an yi komiti, amma ba za a taɓa jin menene suka tarar ba, wani irin conclusion da aka zo da shi. Ina fata wannan komiti da aka kafa, bari justice ya kasance, wato gaskiyan ta fito, idan shi wannan mutum ya yi laifi to a hukunta shi daidai yanda ya kamata. Kuma ina kira ga hukumominmu a kotu dinmu, gaskiya wani damuwan shi ne idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya, amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi a hukunta shi daidai yanda doka ta faɗa, Najeriya mu nan za ta canja.
To shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan Amurka dangane da wannan batu ga abin da suke cewa.
Abu ne wanda bai yi wa kowa daɗi ba, bai yi mini daɗi ba, a ne mazaina na ɗan Adamawa da kuma matashi. Saboda an daɗe ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba. Wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko a kan talakawa ya yi nisa a ƙasarmu na Najeriya. Domin kuma a haka ba abu ne wanda ya yi nisa yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba. Yana faruwa har ga kungiyoyin addinai da makarantu da sauran wurare akan takurawa talakawa. Yero jama'a aka takurawa talakawa a takurawa jama'a amma ba su da bakin magana. Abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba. Duk da cewa ya fito ya amsa laifinsa yayi kyau. Yayi kyau yanda ya amsa laifinsa ya kuma ya bada hakuri. Wanda na san kuma na yadda mutanen Najeriya sun yafe sa. Sun yafe mai. Amma ya kamata doka ta yi halinta. Ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na Amurka. Saboda ko shugaban kasa ya daga hannu ya duki wani ko wata sai doka ta yi halinta. Ba wanda ya fi karfin doka. Wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya.
Kamar yadda maganan dukan yarinya da senator ya yi yana nan a fili ana an kuma ga su bidiyon da yanda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaici shine idan matsayi 'yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka. Saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba. Wannan matsalan ba yau aka fara ta ba. An daɗe ana yin haka amma ba ɗauki mataki yanda ya kamata ba. Da tun farko da ake yi an ɗauki mataki an hukumta wadda ya kamata. Talakawan nan fa su suka zaɓe ku, su suka kai ku inda suka kai ku. In kuka sauko kuna taka su, to ai bai yi ba. Abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komi matsayin shi idan dai za mu bi dokan yanda ya kamata komi kowane ne ya laifi ya kamata a hukumta shi. Ba talaka ka ne ya kamata a ringa cin mutunci ce ana hukumta shi ba ana ganin laifin talaka. Amma talakawan nan ya kamata su ma a ji kukansu a dube su kuma a kyautata musu. Inda aka taka su kowane ne ya taka su komi matsayin shi ya kamata shi ma a bashi horo yanda ya kamata. An yi waɗansu daga baya sosai waɗanda ma suka fi wannan muni amma ba a ce komi ba an kyale shi yasa yake cin gaba. To da an gyara tun daga farko da haka ba ta ci gaba ba. Idan za a horanta wannan ya kamata waɗanda suka yi daga baya ma su ma a hore su daidai yanda ya kamata.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu koma kan zargin cin zarafin karamin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje Abuja. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka. Da dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Malam Siri da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Yanzu kuma ga labari amma a takaici. Tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigin Rasha a zaben shekarar 2016 bai wanke shugaban ƙasa Donald Trump ba kan zargin yin wa shari'a katsalandan London da yin yunkurin gurgunta binciken. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu da safe yau Alhamis ɗin nan, wadda ita ce takala ta bayanin daga Koriya ta Arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ta ceje.
To, takaitattun labaran duniya kenan masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da Hansi, inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin CD da ya bada umarni da injiniyanmu na yau, Mr. Daryl Smith da Sarfila Hashim da ya taimaka mani wajen gabatar da wannan shirin. Ni Daula Salim nake cewa sai an jima kaɗan da Hansi, ma'assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.